أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yawwa musulmi ina muku cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai daɗi ko mai tsarki sa'annan mai albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau lahadi 11 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 2 ga watan April haihuwar annabi Isa alaihi salatu wa salam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora a cikin karatunmu har yau dai muna cikin bayani akan khalifan musulunci na uku wato Uthman bin Affan ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna ɗaya daga cikin suruka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya auri ƴaƴa annabi guda biyu sa'annan wanda Allah ya albarkata da ciyar da dukiyar shi dare da rana wajen ciyar da hanyar Allah gaba wanda ya halarci ya kuka da dama tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sa'annan wanda Allah madaukakin sarki ya albarkata da muhimmin aikin nan na tattara alqur'ani mai girma wanda ɗaya ne daga cikin ayyukan musulunci waɗanda babu wani aiki wanda ya girman su ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa habban annabi yadda. Ko da yake kun ga lokaci ne aka tafiya, ba mu koci mu fara tafsir ba, da haka za mu yi ƙoƙari yau a gurguje mu taƙaita komai domin mu ga cewa mun kammala wannan bayanin na wannan khalifan na musulunci yau. Ta yadda gobe za mu shiga cikin gundarin tafsiri na Alƙur'ani. Da haka yau karatun zai zo da taƙaitawa matuƙa. ‘Yan munci za mu ci gaba da bayani a kan Uthman. Tabbas za mu iya karatu mai yawa. Batun farko fage ne wanda aka buɗa domin karatu a kan Uthman. Da sai mu yi amfani da azumin bana da azumin baɗi. Duka muna bayani a kan shi kaɗai. Mu fitar da kowace matsala tare da isnadinta. Mu tattauna a sani da mutum. Mu fitar da abin da ya inganta da wanda bai inganta ba. Mu tace mu zubar da burori. Domin ku an yi masa habbai ƙarya, ƙarya mai yawa. Domin a rusa mutuncinsu. Domin a zubar da ƙimar su ga idon duniya. Wa ya aballahu illa an yutimma nura. Shi ku Allah bai yarda ba. Girman nan na sahabbai yana nan har abada. Girman nan na sahabbai yana nan har duniya ta ƙare. Kuma Allah ya riga ya ba da labari cewa ya yarda da su. Da haka duk campaign na mai campaign da da'awar mai da'awa da ƙaryan mai ƙarya ba su isa su zubar da ƙima ta sahabbai ba. To a taƙaice dai mun ji yadda babban khalifan musulunci Uthman bin Affan ya tattara Alƙur'ani. Wanda ta ƙarƙashin wannan tattarawa ce al'ummar musulmi ta samu hutawa. Da yau ana nan ana rikici kan Ƙur'ani. In ka ja wannan ayar wanda yake da'ifiya ce. Da ba za ka iya karatun Ƙur'ani gaban mutum ɗari ba, domin kowa na shi karatu daban-daban. To amma sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki wannan aikin mai albarka ya sanya shi. Asalin fara shi da hannun Abubakar As-Siddiqul Akbar. Sa'an nan daga baya Uthman ya ɗauki aikin shi kuma. Aka dawo akwai ayoyi da Abubakar ya tattara Ƙur'ani waɗanda bai sa ba. Shi dai ya iya nashi ƙoƙari farawa ce akwai wanda zai zo ya ida kammala aikin. Wanda sai daga baya sa'an nan ne su Zaid bin Thabit suka aikin sake tattaro waɗannan ayoyin. Zaid ya ce akwai aya a ƙarshen suratul Tauba. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
To wannan ayar, wannan babban sahabin Zaid bin Thabit yake da bata, yake sai da na zo ina ta bincike ana dauka kofi kofi na alqur'ani daga hannun sahabbai wani a cikin alluna wani a cikin fatu wani a cikin kaza wani a cikin kaza wani ma cikin abin da ke cikin kirazan su wanda suka haddace yake fawajatu akhira surati bara'a ma'a Khuzaimah bin Sabit to sai ne samu karshen wannan surar ta bara'a suratu tauba ga hannun wani sahabi da ake kira Khuzaimah bin Sabit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan shine hadisi na 3103 a aljami na imam at-tirmidhi sa'annan yazo a sahihul bukhari hadisi na 4986 haka ma akwai irin wata aya a cikin suratul ahzab aya ta 23 wanda ita ma Zaid bin Sabit yake cewa faqattu ayatan min suratul ahzab yake na rasa wata aya a cikin suratul ahzab na duba cikin abin da ke hannunmu banganta ba yake kuma kuntu asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qara'uha yake da can lokacin annabi na je na karanta ta yake falta mastu hasina ne ne ta fa wajadtuha nasamita ma'a Khuzaimah bin Sabit ta nasamita a gurin Khuzaimah dan Sabit yake fa alhaqtuha fi surati hasina sa ta cikin surati inda nan take inda na annabi yake karanta ta wannan ayar kuma ita ce minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadu Allah alayhi
minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wama badalu tabdila
wannan ayar ya duba cikin kofi na Qur'anin bai same ta ba ya dudduba cikin abin da ke hannunsu bai same ta ba lokacin da Abubakar ya rubuta yasa aka rubuta alqur'ani wannan lokacin ba a samu wannan ayar ruwaice ba don haka aka lalaba lokacin Usman sai gashi ya same ta ga hannun Khuzaimah bin Sabit don haka ya dauki wannan ayar ya rubuta ta a daidai inda take cikin alqur'ani to haka dai zaka samu an yi irin wannan aiki ne wanda yake mai yawa Zaid bin Sabit tare da committee da suka yi aiki sun yi aiki mai yawa kuma aiki mai kyau to sai dai kamar yadda yake al'ada ta dan adam babu aikin da za ka yi face sai ya samu wanda ya ji cewa bai gamsu da aikin ba dole sai ka samu waɗanda sun gamsu da waɗanda ba su gamsu ba don haka aiki ya rage kan khalifa a ci gaba da yi ma mutane bayani domin a gamsar da su fahimci muhimmancin yin wannan aikin domin akwai waɗanda ba za su iya fahimta ba kai tsaye aka ci gaba da bayani mutane kowa ya gamsu a wannan lokacin sai aka samu wani babban malami babban sahabi wanda shi ko bai gamsu ba shi da shi ma ba wai bai gamsu da aikin gabaki ɗaya ba a'a yana da alamomin tambayoyi a wasu wurare cikin aikin da aka yi wanda su kuma makiya musulunci sai suka riƙa yaɗawa suna nuna kamar bai gamsu da aikin gabaki ɗaya ba a cikin aiki akwai abin da bai gamsu da shi ba wanda muhimmi cikin abubuwan da bai gamsu da shi ba shine bai gamsu da committee da aka nada ba yana ganin ya kamata ya shigo cikin committee amma ko ba a sa shi ba yana da ilimi kuma yana da cancanta ya shigo cikin wannan committee to dan me ba a sa shi ba malamai suka ce jama'a Usman al-Qur'ana Usman ya tattara Qur'ani wannan sakafu fil masahib, sa'annan ya kwafe shi a cikin mushaf daban-daban, wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin, sa'annan ya aika ga kowace alƙariya, kowace irin babban birnin musulunci, ya aika da kwafi, wa amara bi ma siwahu min alqur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin an yuhraqa. Sannan yake dukkan wani kwafi da ake da shi can da wanda bai da tabbas, wanda ana iya samun rudu, yake to a kona shi domin a zauna lafiya. Wa arsala al-mushafa ila al-kufa, sai ya dauki kwafi ɗaya na alqur'ani da suka rubuce ya tura shi zuwa ƙasar Kufa, ma'a Huzaifa bin al-Yaman, tare da wani babban sahabi da ake kira Huzaifa bin al-Yaman, sahibu firin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Fakari hazalika ibn mas'ulin. A wannan lokacin ƙasar Kufa babu kamar Abdullahi dan Mas'ud, shi yake karantar da su Al-Qur'ani. Kuma a wannan lokacin ko ga abin da ya shafi hadisai da fiqhu bai da tsara a cikin ƙasar Kufa, sai ga Huzaifa bin al-Yaman ya zo da kwafin Qur'ani daga khalifa, yace gashi inji Amirul Mu'minin yace a riƙa karantar da mutane. Don lokacin da Usmanu ya yi kwafi na Qur'ani, idan aka aika kwafi a ga wata ƙasa cikin ƙasashen musulunci, sai an aika musu mai karantar da su, kaga kamar an tuɓe Abdullahi bin Mas'ud daga aikin kenan, an kawo wani wanda zai karantar da su wannan kwafi na Al-Qur'ani. To fakari hazalika ibn Mas'udin, sai Abdullahi dan Mas'ud ya kyamace haka, iskana yara, saboda ku yana gani annahu ahaqqu bi an yaquma bi jam'i al-Qur'an, shi ya fi cancantar a naɗa shi ya shugabanci kwamiti na rubuta Al-Qur'ani, na tattara Al-Qur'ani, lima lahu min sabiqatin, saboda abin da ke gare shi na gabaci, yana cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina, wanda babu shakka game da wannan. Don haka yana da gabaci cikin musulunci da ya kamata a yi amfani da wannan gabaci a sa shi cikin kwamitin, kuma ko a cikin kwamitin a naɗa shi shine shugaban kwamiti. Wa makanatin fil qira'a, da kuma matsayin da ke gare shi wajen karatun Al-Qur'ani. A lokacin da Annabi ya ce khuzul qur'ana min arba'in, dawa ya fara sai Tamim ibn Mas'ud da Abdullahi dan Mas'ud ya fara. Da haka tun zamanin Annabi an san shi makarancin qur'ani ne, mahaddacin qur'ani ne an san shi, kuma har Annabi ya bashi certificate na iya karatun qur'ani, yace ko bayan wucewata in kun tashi karatun qur'ani to ku riƙe shi ga hannun Abdullahi dan Mas'ud. Wa ubayyin, da kuma ubayyin bin ka'ab, wa mu'azin, da mu'azin bin jabal, wa salim maula abi huzaifa, da salim maula abi huzaifa, yace waɗannan hudu su karantar da duniya alqur'ani. Kuma wannan hadisi ne muttafaqun alayhi, yana a sahihul bukhari a safu kutubil musannafa, hadisi na 3597, sannan yana a sahihu muslim, hadisi na 6488. Annabi ya ba su wannan certificate, don haka yana ganin cewa ya cancanta, ko kuma ya fi cancantar a sa shi kwamiti amma ba a sa shi ba. Kun ga wannan ba challenge din Qur'ani yake yi ba, a yana challenge Usmanu dan me ba a ba shi wannan aikin ba, alhali shi ana shi ganin ya fi cancanta. Don haka Abdullahi bai gamsu ba, ya tashi ya har wasu kudubobi, yana nuna rashin jin daɗi ga abin da aka aikata mai, tare da cewa manzon Allah ya ce a amshi Al-Qur'ani ga hannu nai, me yasa ba a yi ba. Shi kuma Usman bin Affan yana da wasu dalilai, na daga cikin waɗannan dalilan Abdullahi bin Mas'ud bai karanci dukkanin Qur'ani surori 114 ga hannun Annabi ba, surori 70 da wani abu ya karɓa ga hannun Annabi, sauran surori 40 da wani abu ya karance su ne daga hannun wasu sahabbai.
to akwai sahabbai irin su Zaid bin Thabit waɗanda duka sun zo din 114 ga hannun annabi suka karance su akwai irin su Ubay waɗanda sun karbi suroji 114 ga hannun annabi yana ganin su suka fi cancanta bisa ga Abdullah bin Mas'ud wanda shi kanshi dan Mas'ud da kai ne kamar yadda zamu ji yayi ikirafi ya faɗi cewa bai amshi Qur'ani da duka ga hannun annabi ba sa'annan na biyu Abdullahi dan Mas'ud yana da sabanin fahimta inda ya koma ɗayan gefe shi kadai dukkanin al'umma suka koma gefe ɗaya game da wasu surorin Al-Qur'ani misali Fatihatul Kitab Abdullahi dan Mas'ud yana ganin in an tashi rubuta Qur'ani walo dai a ƙi rubuta Fatihar gaba ɗai walo ko in za a rubuta ta tare da kowace sura idan aka rubuta Baqara aka gama sai a rubuta Fatiha a rubuta Ali Imran a maimaita Fatiha a rubuta suratul Nisa'i a sa Fatiha a rubuta suratul Ma'ida a sa Fatiha a rubuta An'am a sa Fatiha a rubuta A'raf a sa Fatiha a rubuta Anfal a sa Fatiha a rubuta Tauba a sa Fatiha a cigaba da haka in ko an ga cewa rubuta Fatiha ya yi yawa to kada a ma rubuta ai da ma ana rubuta Qur'ani ne domin ga ya bace ko to ita Fatiha tana bacewa yace ba ta bacewa su kuma sahabbai akwai waɗanda suke tsinkar nan gaba in ba a rubuta Fatiha ba sai an waye gari ana kallon cewa Fatiha ma ba Qur'ani bace in ko an ci a kama rubuta ta a rubuta ta a rubuta ta kun ga aiki ne mai yawa to ya saba yana ganin cewa shi bai yadda ba sai dai a yi haka kaga Usman yana da dukkanin hujja ta cewa ba sai ya saɗa Mas'ud ba saboda ya saba ma dukkanin sauran sahabbai ciki irin wannan tunanin nashi nabi yana ganin cewa qul a'udhu bi rabbin nas da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq yana ganin cewa ba ayoyin qur'ani bane addu'o'i ne aka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam domin ka fasara qul a'udhu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari ga hannun ubangijin mutane ina neman tsari wurin ubangijin mutane ko kuma ina neman tsari daga ubangijin mutane ina neman tsari daga ubangijin falaki kul aka ce ko ka ce don haka yana ganin addu'o'i ne kawai aka ba annabi cikin wahayin da Allah ke saukan mai amma ba a rubuta su cikin Qur'ani don haka Qur'anin Ibn Mas'ud da ya rubuta bai rubuta qul a'udhu bi rabbin nas ba bai rubuta qul a'udhu bi rabbil falaq ba su kuma sauran sahabbai gabaki ɗayan su inda suke ganin a'a qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq suna cikin Qur'ani sai idan aka sa shi heading din irin wannan committee ya al'amari zai kare kun ga za a samu matsala sannan na uku kuma shi yana kasar Kufa tafiyar kilomitoci masu yawa su kuma waɗannan da aka ɗauka aka sa aiki cikin garin Madina suke kawai kowannen su zai tashi daga gida ne ya tafi shi ko wancan sai an je nisan duniya kamar ake kana Lagos sai an ɗauko na Lagos an ce ya zo ya yi aiki alhali ga wani nan cikin garin Sokoto yana iya shi an fahimci wannan da haka Usman ya ga cewa babu buƙatar lalle ne a ce sai an sa Abdullahi dan Mas'ud cikin wannan aikin shi ko dan Mas'ud yana ganin dambe ba a sa shi ba ba wai yana ganin cewa kofin Qur'anin ba na ƙware ba ne abin da yake gani a dambe ba a sa shi ba wanda muna da ruwaya Imamun Nasa'i ya zo da hadisi a littafin Sunan Al-Mujtaba hadithi na 563 sannan al-hakim abu abdullahi al-nisaburi ya zuri fi al-littafin al-mustadrak ala sahihaini a ainihin hadithi na 2897 abdullahi bin mas'ud yana cewa ala qira'ati man ta'muruni aqra'u yace yanzu me suke nufi qira'awa suke nufi in ni domin da mala'ika Jibril ya zo saukan mu annabi Qur'ani sai ya saukar da alqur'ani akan harafi bakwai. Kamar misali in ake da Hausa ne aka saukar da alqur'ani, sai a saukar mu annabi shi akan Hausa bakwai, ila a ce Hausan Kano, a zaɓi Hausar Zazzau, a zaɓi misali Hausar Daura, a ɗauki Hausar Sokoto, a ɗauki Hausar ina a samu garuruwa bakwai. Kun ga akwai bambanci tsakanin Hausan ko ba haka yake ba? Ila yin akwai aya inda ake magana a ce ai yayi kwana, kaga ga Hausar Sokoto sai a ce yayi kwana ko? Ga Hausan Kano fa sai a ce yayi bacci. To da Annabi ya tashi sai ya karantar da ɗan Mas'ud nau'i na ƙira'a guda, ya karantar da Zayd bin Sabit nau'i daban, ya karantar da Ubay nau'i daban, ya karantar da wani nau'i daban, ya karantar da wani nau'i daban. Ina fatan an fahimta. To nau'o'an nan sai zama tun lokacin Annabi wasu sahabbai ma cikin makarantar suna samun rikici kan wannan. Na ba mu misalin Umar da ya ci mai kwalar wani ko? Ya kai shi wajen Annabi ya ce, ya Rasulullahi, na je na karanta Qur'ani ba yadda ka karantar da ni ba. Annabi ya ce, ya kai Umar karanta. Umar ya karanta, manzo Allah ya ce, haka Allah ya saukar da shi. Ya ce, kai kuma karanta. Ya karanta ce, shi ma haka Allah ya saukar da shi. Akai Umar misali da sakkwatanci ne ka yi amfani, shi kuma ya amfani da kananci. Ina fatan an fahimta. To sai zamanto wasu sun musulunta sun shigo cikin addinin musulunci, sai su gwama tsa su ɗebi sakkwatanci da kananci da zazzaganci da dauranci da ina, sai su murmure shi su haɗe wuri ɗaya su kama tafiya da shi. Ka ku ga a nan za a samu nau'in karatun Qur'ani idan ka yi combination, shi ya yi nau'i ɗaiɗai har nau'i miliyan ɗari na karatu daban-daban na Al-Qur'ani. Ka je ka yi combination ka haɗa ka gani. Shi ya yi nau'i miliyan ɗari na karatun Qur'ani, ni na faɗi. Idan an tambaye ka ce ni na faɗi, za mu sa formula ta combination, ko kuma su je su yi amfani da formula ta combination ko ɗan secondary ya iya tafiya, ko ɗan matriculation wanda duk ya iya mathematics, ya ɗauki ayoyin nan ya ɗauki waɗannan huruf ɗin ya yi mixing nasu kan ayoyin nan gabaki ɗaya, ya har haɗa ya gani nau'in karatu nawa za a samu. To tun lokacin Annabi an fara samun waɗannan matsalolin. To lokacin Annabi masu imani ne gabaki ɗaya. To yanzu kuma lokaci ya tafi mara imani sun shigo. In waɗancan masu imanin suna samun matsala, kuma akwai alƙali Annabi wanda ke da ya yanke hukunci kowa ya aminta. To yanzu akwai wani alƙali mai yanke hukunci? Sannan ga marasa tsoro Allah sun shigo. Sai Uthman ya ce, to a ɗauki cikin waɗannan haruffan bakwai, a ɗauki harafi ɗaya sai a aje shidda, a aza duniya bisa ɗaya ɗin. Dama bakwai ɗin Annabi bai ce dole sai an yi karatu da bakwai ba. In an samu ɗaya an ɗora duniya, sauran kuma a yi haƙuri da su saboda maslaha, saboda tsoron Al-Qur'ani a yi haƙuri da sauran. Sai su zauna can gabakin wasu masana. Amma dai abinda za a fitarwa ga kowane irin mutum shi ne harafin nan ɗaya. Idan an yi haka ya yi. Ina fatan an fahimta. To kamar an ce a ɗauki harafin da Zayd ɗan Sabit ke amfani da shi. To ana cikin haka shi ne sai ɗan Mas'ud ya ce, to shi da Annabi ya karanci nashi. Shi nashi da Annabi ya karance shi. In nashi na kananci ne, to ga Annabi ya karance shi. A ce ya aje kanancin da ya karanta da Annabi ya dawo ga sakkwatancin da ba ga Annabi ya karance shi ba. Yake to ala qira'atin man ta'amuruni aqra'u. Akan qira'awa suke horona in yi karatu. Laqad qara'atu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bid'an wa 70 suratan. yace na karanta sannan su ce in aji karatun da ni ga bakin annabi in dauki karatun da Zaid ya ga bakin annabi wancan karatun ga bakin annabi na karbe shi don ga ko ga Zaid shi kuma Zaid ya karbo ga annabi wanda na shiga cikin jirange isnadi wancan ko daga bakin annabi directly yace ban aji abin da ni ji ga bakin annabi in dauka in dauki abin da wani yace ya ji ga bakin annabi yake tuna karanta sura 70 da wani abu ga baki annabi kun ji shi da kai ne ya fadi ko bai karanta qur'anin duka ga baki annabi ba yace wa inna zaidan la sahibu zu'abataini yal'abu ma'asibiyani yace lokacin da ni wannan karatun da annabi shi wannan zaidu din yaro ne dan karami mai tukkuwa bisa kai yana da irin tukka nan da larabawa ke mai yara mai tukkuwa bisa kai yana wargi da yara bi ma'ana lokacin da ni wannan karatun Zaidu na canna wasa da kasa na riga shi karatu ga hannu annabi sannan a zo a ce za a zabi a ce tashi qira'a za a zabi ba tawa ba yake dole a aje a dauki tawa a wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya zo da shi a sahih hadisi na 4987 Tirmidhi a al-Jami hadisi na 3104 Abu Ya'la ya zo da shi a Musnad nashi a cikin Musnad Abi Bakr as-Siddiq hadisi na 63 Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ya ma'ashar al-muslimin ya ku jama'an musulmi kaifa uzalu an jam'il mushafi ya za a cire ni a batse ni daga tattara al-Qur'ani ni ba a sa ni cikin wannan aikin ba wa yatawallahu rajulun wani mutum ya ji tsincewan ga aikin wanda bai kai daraja ta ba wallahi laqad aslamtu wa innahu la fi sulbi rajulin kafirin yace wallahi lokacin da nan musulunta shi yana can cikin tsatson wani mutum wanda ko musulunta bai yi ba bi ma'ana ba Zaid ba ko baban Zaid ma Abdullahi dan Mas'ud ya riga shi musulunta sai ya musulunta ba a haifi Zaid ba sanzan Zaid yana can cikin tsatson mahaifi ne wanda ma kafiri ne lokacin ko musulunta bai yi ba yace to ya za a ce a janye ni a jibin ta wannan aikin ga irin wannan mutumin Abu Wa'il dan ne daga cikin ɗaliban Abdullahi bin Mas'ud yace kai da aka yi wannan kadiyar ta tattara al-Qur'ani Abdullahi dan Mas'ud ma minbari ya hau yace kataba ibn Mas'ud ala al-minbari dan Mas'ud yayi mana kudu ba akan minbari fa qala yace kaifa ta'muruni yace ya kuke horuna an aqra'a ala qira'ati Zaid ibn Thabit eh rika karatun Qur'ani da qira'a ta Zaid dan Thabit wa qad qara'tu min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bid'an wa 70 sura yace alhali na karanta sura 70 da wani abu daga baki annabi sallallahu alaihi wa sallam in aji abinda na ji daga baki annabi in dauki na bakin Zaid yace wa anna Zaid ibn Thabit la ya'ti ma'al gilmani lahu zu'abatan yace alhali sadda ni karatu nan ga hannun annabi ga baki annabi Zaid yana can yana yawo da yara yana da tukkaye wasu tsoraye guda biyu bisa kai ne yace wallahi ma unzila min alqur'ani illa wa ana a'lamu fi ayyi shay'in nazala yace wallahi babu wani abu na alqur'ani da ya sauka face na ta kowa sani cikin wani sha'ani ne cikin wani al'amari ne wannan aya ta sauka yace ma ahadun a'lamu bi kitabillahi minni babu wanda yafi ni sanin littafin Allah yace wa ma ana bi khairukum ba naki na fi ku ba yace ba ni ne mafi fifici ba amma dai na fi kowa sanin littafin Allah to kaga shi ana shi tunani yafi kowa sanin littafin Allah amma kuma annabi ya ce wa aqra'uhum ubayyu wanda ta kowa ya karatu littafin Allah shine ubayyu bin ka'ab an fahimci wannan ake kun ga shi iya nashi ijtihadi iya nashi sani bai san akwai wanda yafi shi iyawa ba wannan hadisin na Abdullahi bin Mas'ud yana a littafin Sunan al-Mujtama na Imam an-Nasa'i hadisi na 2563 Imam al-Bukhari ma yazo da irin shi hadisi na 2500 a sahih Muslim hadisi na 2462 to bisa ga wannan kun ga sabanin da aka samu da dan Mas'ud ko ba wani sabani bane to wasu sun yi tarwaye hadisan ƙarya malaman sunna sun kawo hadisan na ƙarya domin kai ka san ƙarya ce in ma wani ya faɗi kace ai wannan hadisin na ƙarya ne to sai wasu su zo su kwakwato waɗannan hadisan su zo suna ta karanta muku sai ta bada reference da littafin malaman sunna in ka ji ambaci littafin malaman sunna sai kace eh gaskiya ne alhalin menene manufar malaman sunna na shigowa da waɗannan hadisan cikin littafin su domin su karantar da kai ba gaskiya bane sun baka isnadi sai ka je ka dibi isnadi in baka iya dibi isnadi tun farko kuma littafin ba su rubuta shi da irin ka ba ilimin ka bai kai ka bude wannan littafi kai karatu ba in ko kana iya duba isnadi me yasa ka dauki waɗannan hadisan da ifai masu da iful isnadi ka rika hujja da su ابن كثير اتكين فضائل القرآن هنا تيوى عثمان رضي الله عنه جمع الناس على قراءة واحدة عثمان يا هذا مكاني اكن كراتوب دا اكن قراءة نايا اكن عرفي ايه كتن بقوي يا اجي شدة لألا يختلف في القرآن دومين كدا مكاني سرق ساقاني سكين قرآن ووافقه على ذلك جميع الصحابة kuma dukkanin sahabbai gabaki ɗaya suka dace da Uthman akan haka babu wanda ya jayayya wa inna ma ruwaya an Abdullah bin Mas'ud yace abin sani kawai an ruwaito ga Abdullah dan Mas'ud shay'un min at-tadabbuq wani abu ne kushin shi bi sababi annahu lam yakun mimman katabal masahib dan dalilin ba a sashi cikin waɗanda sun ka rubuta littafin na Allah ba watan Qur'ani ثم رجع ابن مسعود الى الوفاق sannan dan mas'ud ya dawo kuma daga baya da ya huce ya dawo ya gano kuskuren shi ya tuba ya bi Allah ya bi manzon Allah dama mai biyan Allah ne ko mai biyan manzon Allah ne ya dawo ya gyara ya bi hanya ta sauran mu'mini to in ma ka ce Abdullahi dan mas'ud ya bar duniya bai yadda ba to bayan wucewar shi ai ijma'i kuma ya sake haduwa ijma'i kuma duk lokacin da ya hadu shikenan da haka wanda duk ya kauce ma ijma'i yake qur'ani ba daidai yake ba ko an yi wani ƙari ko an yi wani rigi cikin alqur'ani wannan yana cikin waɗanda babu sabani cikin kasancewa su kafirai shaykhul islam yana faɗi yace irin wannan yana cikin waɗanda ko sabani babu na kasancewa su kafirai dukkanin mu'minan duniya sun haɗu akan cewa Qur'ani cikakke ne don haka kada ka taɓa sakewa wani ya sauke ka bisa ga wannan kyakkyawar fahimta to don takaitawa yana daga cikin ayyukan da Uthman ya yi mafi girman ayyuka sake faɗaɗa masallaci annabi a lokacin an samu futuhat birane da dama sun shigo ƙarƙashin musulunci lokacin Abubakar an ci wasu birane lokacin Umar kuma an samu cigaba fiye da yadda ake zato daulolin duniya manya-manya Amerikawa na wannan lokacin an fahimta super powers na waɗannan lokacin musulmi sun ci su yanzu sun dawo ƙarƙashin musulunci mutanen musulunci mutanen al'ummar musulmi sun lunka linkin ba linkin masallaci annabi ya kunci da ya kunci lokacin Umar yasa aka ƙara mai girma sai dai an gina shi da bulon laka irin wanda aka yi shi lokacin annabi an yi shi da gimshiƙai almudai filas irin waɗanda aka yi shi lokacin annabi na itace ne itacen da bine ne aka yi filolin masallacin da su to yanzu masallacin ya yi rauni filolin sun tsufa kana ganin filolin suna dan nuna alaman za su fara kaskarewa, sannan ga al'umma kuma ta cika. To ko a lokacin Annabi Usman shi ya sai filayen da suke yewayen masallaci ko aka ƙara mu masallaci girma. To a wannan karon sai ya dawo ya nemi dukkanin masu gidaje waɗanda suke kusa da masallaci su sayar domin a ƙara mu masallaci girma. Suka ƙi sayarwa da ƙyar dai da wahala, wasu mafi da aka sa aka kamo su aka tsare su. Yace inda Umar ne kuna mishi haka, don kun same ni mai sassabci, in Umar ne in ya kire ka ai da gudu. Don haka ya ƙara ma masallacin girma, haka ƙara mai faɗi ta wasu jihohi. Ta jihar Gabas ɗin ba a ƙara mishi girma ba, saboda ɗakin Ummul Mu'minina Aisha nan ƙabarin Annabi yake, ƙabarin Abubakar da na Umar. A lokacin suna wajen masallaci ba ciki suke ba, to suna gudun su jawo su su mayar da su ciki. Don haka ba su ƙara girman masallaci ta wannan ɓangaren ba. Masallaci ya yalwatu. A lokacin Usman ya sa aka gina shi da siminti, sa'annan aka yi mai filoli na kankari irin wannan da ake yi yanzu. Aka yi filoli masu ƙarfi, aka gugunta ƙarfa aka sa ciki. Ginin masallaci ta yi kyau, aka ƙawace masallaci har ya kasance duk wanda ya zo dibi masallacin ya san al'ummar musulmi sun girmama masallaci Annabi. Kun ga za ka tarar da cewa dukkanin ayyukan Usman ayyuka ne na taimako addini ko? Ayyuka ne na kishin Allah, na kishin addinin Allah. Sa'annan a lokacin Usman an samu futuhat, an ci manya-manyan birane nan cikin Afirka, ƙwarai da gaske musulunci ya shigo. Ba don da irin su Usman ba, ma ƙila da yanzu kai mai zagin Usman da yanzu ma ƙila sunan ka Eze ko sunan ka Marukus. Don haka su Usman su suka faɗaɗa musulunci cikin Afirka. Addinin musulunci ya shiga ƙasashe da dama, daga cikin ƙasashen gabascin yammacin da ƙasashen abin nan arewacin Afirka, ƙasashen arewacin Afirka, ƙasashe da dama suka shigo cikin addinin musulunci bisa ga jihadi na su Usman. Wasu wurare da suka yi da kuma ya sake yaƙe su, aka sake tankwasar da su, aka mayar da su cikin musulunci. Aka shiga wani yanki na ƙasar Spain can cikin Europe, aka mayar da su cikin musulunci. Aka sake shiga cikin ƙasar Turkey, aka yaƙe su suma, haka aka yi ta faɗaɗa musulunci. Don haka an ci birane da dama, wanda sai mu kwana goma muna lissafin yanda yaƙin ya kasance da kuma yanda aka tafi wani birni ɗaya bayan ɗaya daga cikin waɗannan birane. To amma dai a dunƙule an ci birane da dama sun dawo ƙarƙashin musulunci. Haka ma a lokacin na Usman an haɗu da musibukan masu yawa, wanda dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da haɗuwa da waɗannan fitintinnun, ya ce za a haɗu da waɗannan fitintinnun. Domin ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni da cewa mutuwar Umar ita ce farawar fitina ga musulmi. Umar shi ne ƙofa, shi ne ƙyaure, shi ne gambo wanda aka rufe musulunci da shi, wanda sai an buɗe gambun sannan fitina ke iya shigowa cikin musulunci, sai an buɗe ƙyauren sannan fitina ke iya shigowa. Don haka fitina ba ta samun mutane ma dama Umar na cikin mutane. Imam Tabarani ya zo da wannan hadisi a littafin Mu'jam al-Awsat, hadisi na 1966. Ibn Asakir ya zo da shi a cikin Tarihu Madinati Dimashq, juz'i na 44, shafi na 334. Sa'annan Al-Hafiz ya tabbatar da cewa mazaizan wannan hadisin, mazaizan isnadin shi sauƙi ne, kamar yadda yake a littafin Fathul Bari, juz'i na 10, shafi na 391. annabi ya ce la tusibukum fitnatun ma dama hadha fikum wa ashara ila umara, yake fitina ba za ta same ku mu tsawar wancan ya zama cikin ku ya nuni zuwa ga umar. Da ƙarshe annabi yake kuma wannan kyauren wannan kofar yake maimakon a bude ta kariya ta za a yi, da buda ta za a yi da in fitinar ta shigo ana iya a kora ta a rufe ko, to amma an kariya kyauri an kariya gambu fitina na da dama dare da rana ta rika shigowa. Kuma haka aka yi, fitinar ta rika shigo ma musulunci dare da rana. Da haka Usman ko da ya hau shugabanci an riga an bude kofar fitina, da haka fitintinu suka yi yawa. Sannan waɗannan futuhati da aka samu, da can shugaban musulunci baki ne ƴan garuruwan nan na musulunci, an ci baƙar fata, an ci kowane irin launi na fata. Biranen da suka dawo ƙarƙashin musulunci sun lunka kansu linkin baninkin. An ci dauloli waɗanda suke wayayyen mutane sama ga shekara dubu, wanda Laraba ko da annabi ya zo mutum ɗaya ya iya rubutu cikinsu. Su ko waɗancan mutanen marubuta ne, makaranta ne, ƴan duniya ne. Daular Rumu da daular Farisa ƴan duniya ne. Sun iya duniyanci matuƙa. Da haka za su fi ƙauyawan Larabawa wayo, za su fi su wayewa. Waɗanda ƙauyawan Larabawan da dama daga cikinsu ma musuluncin bai yi da ratsa zukatansu ba ko? قالت الأعراب آمنا.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله بكل شيء عليم.
كاغنا الله مدوكا كنسلتين عنونا منك أوياوان للنداجي نلا رباوة ودى النبو سسنكومي بسي تيو waɗanda da yawa daga cikinsu ma a nasu bilayi mutane ne waɗanda ko sun buɗe baki sun ce sun yi imani, dai imanin bai wada shiga zuciyarsu yadda ake so ba. Don shi ne wani wurin Allah maɗaukakin sarki yake cewa al-a'rabu ashaddu kufran,
al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.
قال الله مدوكين سرقياتي وطن اللاربا والنقوي na dazuzzuka a shaddu kufurin sun fi kowa tsananin kafirci wani faƙa da kuma munafuci, kuma sun fi kowa yiwuwa na butulce ma Allah sun fi kowa. Wani hadisin ma annabi ya ce kafirci yana can ɓangaren makiyaya dabbobi daga wasu ƙabilun Larabawa na Mudar, annabi ya nuni gare su. Da haka mutane ne masu kuma kaushin hali waɗanda da ka ɗora su bisa ga abu in gina tashin hankali ne, to yanzu za ka ga tashin hankali. They are so volatile, kullum jiran faɗa suke, masu kaushiyar hali, masu faɗa da gajiyawa haƙuri, da rashin tsayawa su yi bincike su fahimci abu sai su afka. Irin su ne za ka ji an ce suna yaƙi a kan ƙwan zabo su shekara goma suna yaƙi. To mutane ne mafaɗata. to akwai irin waɗannan mutane, to ga waɗancan da suka shigo musulunci ba da gaskiya ba, sai aka haɗu. Waɗancan sun shigo musulunci da wani abu cikin zuciyarsu, an yaƙe su ne, an tankwarar da su, an shigar da su musulunci, amma ba don musuluncin ya karɓi ga zukatansu ba. Da haka ce wanda suke yi sai imani ba, sai imani ba. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin. Ba mu'minan gaskiya bane. Don haka yaudara ta kawo su cikin musulunci. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Na wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Su haka suke dama. To an samu daga cikin masu bautar wuta a ƙasar Farisa, su ne mutanen Iran. Faris ta jiya ita ce Iran ta yau. An samu mabauta wuta waɗanda lokacin Umar aka mayar da su ƙarƙashin musulunci. An samu Yahudawa, akwai Yahudawa ko ina, domin haka sun yaɗu ko ina cikin duniya, su ma an mayar da su akan musulunci. Wasu suna ƙasar Yemen, wasu suna ƙasa ina. Don haka ba su son musulunci. Musulunci ya faɗaɗa, khalifa ɗaya na musulunci ya iya manajin, ya iya riƙe wannan faɗin al'umma, abu ne mai wahalan gaske. Ko musamman wasunsu suna baƙin cikin Larabawa, Ƙurayshawa, dangin Annabi, suna baƙin ciki. Kai ne ma kake tsayawa kace wannan banuwa ne, banuwa ne, su Ƙurayshawa suke kiran su gaba ɗaya. Dukkanin Larabawan Makka, su Umar, su Uthman, su Ali, ƴan gidan Annabi ne, ƴan Banu Umayya ne, ƴan Banu wane ne, ƴan Banu wane ne, duka su abinda suke kiran su Quraysh, kallo ɗaya suke musu. Kamar nan Fulani ne, da ɗakai Baturanke ne, ko Basulluɓe ne, ko Bamine ne, duka kallo ɗaya ake maka dai, ba Fulata ne ko? Bahaushe ne kai, Bakane ne ko Bazazzage ne ko Baina ne. Duka shi wanda ba musulmi ba kallo ɗaya yake maka ko? To kamar haka ne, kallo ɗaya suke ma waɗannan Larabawan, ba su son su. Kuma suna tsananin ƙi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da haka sai suka kama shiga cikin dazuzzuka, suna cimma waɗannan Larabawan na ƙauye. Suna cusa musu wasu fahimtoci, ana nuna musu cewa gabanni azzalumai ne. Kamar yadda ko a Najeriya duk wanda ke so ya kawo wata mummunar fahimta, idan ya zo abu na farko da zai fara ga zalunci shugabanni ko? Kaga talaka da an ce mai shugaba azzalumi ne, kai ɗaya zai ɗauka. Danna ai ta gwada mai zaluncin, ai ta gwada mai zaluncin, wani zaluncin ma shi da kai shi zai gani. Wani abu zalunci ne tabbas. Wani abu ma ba zaluncin bane. Amma saboda an shayar da shi wannan madarar, ya kwankwaɗe ta, ya fahimce ta, duk abin da ya gani ma zai iya fassara shi ke zalunci. Daga nan ne mai tafsiri ya zo. Daga nan ne Boko Haram suka shigo ko? Daga nan ne ƙungiyoyi ga sunan Rafi da duttunan suka shigo. Aka ce za a yi jihadi a kan gwamnatin da ba ta Allah ba. Ana zalunci, ana mi, ana mi. To da haka ake cin kan samari ga ƙananan shekaru da ƙaranci ilimi, shikenan sai mutane su bi. Ko da aka wayo gari an tara 'yan tawaye, waɗanda in sun farar da fitina ba a saran gama ta ba. Fitinan Boko Haram an farar da ita ne can farko-farko, yau shekara 10 sadda fitinar ta yi ƙarfi, wuraren 2009. Aka kashe shugabansu, aka yi kashe-kashe kamar abu ya lafa, sai gashi ya dawo, gashi har yau ana cikin shi ko? Ko ba a saran da za a gama ba. Sannan ina labarin shari'ar musulunci, an kafa ta? Kun gaba a kuma kafa. to haka suka shiga suna ta nuna cewa khalifan musulunci bai kyauta ba, yayi kuskure can, yayi kuskure nan, yayi ba daidai ba can, yayi ba daidai ba nan, bai da gaskiya, ba na kware bane, menene menene. Waɗanda ba su da tarihin gaskiya ba su je suka yi karatu na gaskiya suka san wane ne Usman ba, suka zarge shi da abubuwa da dama. Wanda ya fara wannan aiki ana kira ne Abdullahi bin Saba al-Yahudi, wani ba Yahudi ne, daga ƙasar Yemen ya fito, wanda ana yi mishi alkuya da Ibn al-Aswad, ya taso da wannan baƙar fahimta ya riƙa yaɗa ta, ya yi yawo garuruwan musulunci ya dasa wannan fahimtar ko'ina. Da haka mutanen Misra, mutanen Basra, mutanen ina, kowannen su ya zura ido ga shugabanninsu su ga kuskurensu, ko hasali ma su ga shugaba ko wani daga cikin makusantan shugaba ya mallaki wani abu na dukiya, a iyaka fitina kenan. Wanda wasu daga cikin makusanta shugabannin nan tun lokacin Annabi suka mallaki wata dukiya, an je an yaƙi an ci wani gari can cikin daji, sai a ɗauki wani fili a baka cikin daji a ce ga kishi nan matsayin soja, duke ka ta ganima ga wannan filin na an baka. A lokacin filin ba a sai ne taro, bayan shekaru 30 sai filin ya yi daraja, sai a zo ana fidda 50/50 ciki babu iyaka, ko da aka diba ka san babban miliyoniya shi kenan. Sai saurayin da ya taso bai yi lokacin Annabi ba, bai san yakin da ka fuskanta lokacin Annabi ba. Aya Qur'ani ta raba wannan filin ta ce abawa ne kaza, bai san sanda aka yi haka ba, sai kalli wannan filin shi kenan sai ce azzalumai ne suke shugabancin mu. To haka ne aka riƙe ma jama'ar da suke tare da Usman, daga suka tuhumci Usman da tuhumtoci masu yawa, abinda ya kamata a tuhumci mutum da shi ma da abinda bai kamata ba. Suka taro jama'a mai yawa suka shigo garin Madina, suka ce sun zo cire khalifa. Khalifan ya fito ya same su, ya ce yana so a tsaya a tattauna menene suke zarge shi. Suka ce suna da zargi mai yawa, ya ce to bismillah su fara. Suka ce an ce baka zo yakin Badar ba, to cikinsu gaba ɗaya babu wanda zo yakin Badar. Kaga ɗan kafirci ne rashin zuwa yakin Badar, sun fi kowa zama kafiran ko? Yace to eh ban zo yakin Badar ba, amma menene dalilin rashin zuwa na? Yace yakin Badar ba yaki ne da aka fita aka ce za ana yaki ba, fita ce aka yi domin a tarbi fataken Quraishawa waɗanda suka ɓace ma musulmi dukiya a garin Makka, a ɗauki fansa, ba yaki aka fi yi ba. Sannan da za a fita ƴar manzon Allah nake aure Ruqayya ba ta da lafiya, tana cikin rashin lafiya, Annabi yace to wa zai zauna ya kula da ita, ni mahaifinta ko kuma kai mijinta? Yana yiwa a ce Annabi ya zauna, ko kai ne aka ce Annabi ya zauna kai ka tafi ga lalura kana yadda? Kaga ba za ka yadda ba, don haka sai Usman ya zauna ya jiba ɗiyan manzon Allah, shi ko manzon Allah ya fita. Don haka manzon Allah shi ne makwayin Usman wajen wannan yaƙin. Usman ya zauna ya yi jinyarta, ana ciwo nasarar yaƙin, ana dawowa aka cimma, ɗiyan manzon Allah ita kuma ta yi wafaci. Ganima da ake ba sojoji da suka halarci yaƙin sai da manzon Allah ya sa aka ɗiba aka ba Usman. Ya ce kun ji dalili? Ya ce haka ne ko ba haka ba? Suka ce lalle haka ne, mun ji wannan labarin. Suka ce to ai ba shi kaɗai ba ne, a je ga na biyu. Wajen yaƙin Uhud an ce ka yi gudu, ya ce to duk wanda ya je yaƙin Uhud aka ce an kashe manzon Allah, cewa an kashe manzon Allah yana barin musulmi zuciya ce ta nasu, sai hankalinsu ya fita cikin jikinsu. Mai gudun ma ya sa abin da yake yi, to Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ɗungurungun cikin Ƙur'ani cewa duk wanda ya gudu a wannan lokacin ya yafe mai. at-taubatu tajibu ma qablaha, tuba tana rushe duk zunubin da aka yi gabanin ta. To tunda Allah ya yafe musu sai kaka suka ce lalle Allah ya yafe musu, mun karanta aya, yace to a ci gaba. Suka ce wajen sulhu Hudaybiya ai baka zuwa, yace to manzo Allah ya aike ni garin Makka. Na shiga garin Makka suka tsaya bayan gani, ina can inda manzo Allah aike ni aka yi sulhun. Manzo Allah yace zai yaki mutanen Makka in sun kashe Uthman, ya dora hannu ne ce ha zali, yace manzo Allah ce ni wannan hannun na ku duba wannan nawa ne, wa hadha li Uthman, wannan hannun kuma na dora shi makonyan Uthman. Sauran musulmi sun ka aza hannunsu, Allah ya saukar da aya yadullahi fawqa aydihim. Suka ce lalle fa an yi haka kuma, mun gamsu da wannan da ka faɗa mana, mun gamsu. Sun ka ce to ai in ka zo Makka baka kasaru, dami da baka kasaru, ku ji sare yaran fitina. Ya ce to haka ne, in zo Makka ba ni kasar, in sallah ta kama ni kan cika sallah. Ya ce saboda kana kasaro ne in kana hali na tafiya. Ya ce to ɓangaren iyalina suna zaune garin Makka, don haka ni ina hukuncin ɗan garin Makka, don haka in ni shigo garin Makka ban kasar. Yanzu kamar kana da iyali Abuja, kana da su Sokoto. To ɗan gida kake Abuja, ɗan gida kake Sokoto. In ka je Abuja ba ka kasaru, in ka zo Sokoto ba ka kasaru, saboda ka raba iyalinka biyu. Ya ce ni haka nake. Sannan na biyu ya ce ku duba ku gani, taron nan na aiki hajji mutane ne da ƙauyuka daga nisan duniya. Wani in ya zo Makka wajen aiki hajji, ya tarar da khalifan manzon Allah ya sallaci az-zuhr raka'a biyu, la'asar raka'a biyu, isha'i raka'a biyu, ya kuke zato, bai koma sallata su hudu hudu har abada. In ka ce mai hudu ne, yace a'a ya yi su biyu a garin Makka, ba zai bar yin biyu ba. Yace kuma yanzu haka akwai waɗanda haka take, an yi ta kawo mana kukan su da ƙarar su da ƙauyuka da dama, az-zuhr biyu suke, la'asar biyu suke, isha'i biyu suke. Don haka in mun yi hudu don mu lura da su ne cewa hudu ne, saboda mutane ne masu karancin sani da kuma karamar fahimta. Ya ce ko ba haka ba ne, suka ce kai gaskiya wannan fahimtar taka ta yi kyau, mun gamsu. Cikin su akwai mutanen ƙwarai waɗanda jawo su aka yi, don haka in an faɗi gaskiya ba yadda za a yi za su tabbatar da gaskiya ce. Suka ce to ai dalibi na gaba yanzu kan ba za ka fita ba. Suka ce kanal qur'anu kutuban, qur'ani da ya kasance guntu guntu yake daban-daban, kowa da abin da ya mallaka ya je karanta. Faja'altahu kitaban, ka sanya qur'ani ya koma guda, dan me kai haka? Yace to in nayi haka ai sabakan yi Abubakar ne. Abubakar ya riga ni shi ya fara, ni ma na zo na yi. Kuma don a haɗa mutane a kan kalma ɗaya ne, ya yi musu wa'azi, suka ce lalle su ma sun gamsu. Suka ce to ga dalili na gaba, innaka ista'malta al-ahdath, ka sa ƙananan yara shugabanci. Don me ka sa ƙananan yara shugabanci? Ba mu gamsu ba, ba mu yadda ba. Yace in na sa yaran shugabanci, wanda ya fi ni ya fi ku, ya sa yaran shi shugabanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya shugabantar da yaro Zaid bin Thabit, Zaid bin al-Haritha, afwan, yaro Zaid bin al-Haritha dan shekara nawa? Dan shekara 20. Ya shugabantar da shi ga dattawa irin su Abubakar as-Siddiq, irin su Umar al-Faruq. Manzo Allah ya ce Zaid ne shugaba, su Abubakar duk suna karkashi ne, ya ba su komanki. Yace manzo Allah bai riga ne ba. Yace kuma Umar ya sa Abdullahi dan Abbas cike shura, tin inda ba a sa kowa sai manyan mutane. ya ce ba yawan shekaru ne hikima ba ilimi ne. Suka ce lalle mun fahimci wannan maganar taka. Suka ce to ai kuma kasa shugabanci ƴan uwanka, ka naɗa ƴan uwanka shugabanci. Irin su Abdullahi bin Abi Sar, irin su Al-Walid bin Uquba bin Abi Mu'ayy, irin su Muawiya bin Abi Sufyana, duka kasa su, don me kasa su shugabanci? Shi ma ne ya ba su amsa, kuma gashi ana ta gwada mini lokaci. Ta yi mai shawara dai yadda ya kamata, za mu iya sa kammala a ne gobe ko kuma za mu yi ci gaba da tafsirin muna gobe. Za mu yi shawara insha Allah, domin ana bisa gaba mai kyau. Don da ya gama wannan rikicin da su sun koma ba su ko iya kai gida ba suka sake dawowa. Rikici bai ƙare ba kenan. An fahimta? Da haka za mu ga yadda ya kamata insha Allahu ta'ala. Ana gwada mini lokaci, ga lokacin shan ruwa yana ta matsuwa. Ga wasu kana ganin fuskokinsu sun yi abin nan. Ga wasu can yunwa yake ji. Idanun su mai kamar mai gadin wuta ko? Insha Allahu ta'ala nan muke tsayawa yau da tafsiri da karatunmu. Sai zuwa gobe insha Allahu ta'ala za mu ci gaba. Akwai masu buƙatar addu'o'i da dama, akwai waɗanda an sace ɗan uwansu zamfara sun rubuta takarda, don Allah suna neman addu'a Allah ya kubutar da shi. Muna roƙo Allah ya kubutar da shi da dukkanin sauran ƴan uwanmu da ke ga hannun irin waɗannan mutanen. Ya Allah ka taimake mu, ka taimake masu taimako addinin musulunci a ko'ina. Wannan tafsirin Allah ka san waɗanda suka yi tsaye a kan shi. Tsakanin masu ɗaukar nauyin shi ga rediyo da sauran gurare, da waɗanda suke ƙoƙari nau'i daban-daban, da waɗanda suka sa taronsu, da waɗanda suka sa kobonsu, da waɗanda suka sa kuɗinsu kaɗan da masu yawa wajen ganin cewa wannan tafsirin ya ci gaba. Ya Allah ka saka musu da alkhairi. Ya Allah ka ciyar da su gaba. Allah ka ƙara ma kasuwancin su albarka. Allah ka ƙara ma zuriya su albarka. Allah ka gafarta ma iyayensu. Allah ka ba su duk abin da suke bukata duniya da lahira. Saura al'ummar musulmi ga baki daya, ya Allah ka biya mana bukatocinmu. Ya Allah ka biya mana bukatocinmu. Masu neman mata Allah ka ba su. Masu neman miji Allah ka ba su. Waɗanda suke gida aure Allah ka ba su zaman lafiya. Allah ka ba su zuriya tayyiba. Masu neman ilimi Allah ka ba su. Masu fuskantar jarabawa Allah ka ba su nasara. Allah ka san bukatocinmu daban-daban, ya Allah ka biya muna. Iyayenmu da kakanninmu da danginmu da sauran ƴan uwanmu waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ka gafarta musu. Allah ka gafarta musu. Mu kuma ƴan tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da imani. Mara lafiyarmu da ke asibiti, ya Allah ka ba su lafiya. Allah ka mayar da su gida lafiya. Waɗanda ma suke gida, Allah ka ƙara musu lafiya. Allah ka ƙara musu lafiya. Allah ka ƙara musu lafiya. Allah ka tayar da mu gobe kiyama ƙarƙashin inuwa al'arkin ka, ya Allah. Ranar da babu wata inuwa face inuwar ka, ya Allah. Sannan ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gida aljanna. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.